أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بايا هكا دموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دغوديا دجنجنا لكراري سكارة تبتغى الله تعالى مقاجين حلتم مملكم والشيكي قدانة المرمي ودكل شكرا يشنشن تابو تامسا تكين إيكون سدير دسا ya kawo mu wannan wuni na biyu a cikin watan Ramadana. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama 1441, wanda shine 25 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai. A daidai wannan lokaci, a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan, da muke gabatar da tafsirin masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake cikin tsohuwar GRE a cikin garin Bauchi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama muke gabatarwa a cikin wannan shekara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata. Allah ya tsare mu, ya kare mu daga dukkan sharri da fitinar da take iya samun bayi a cikin wannan wata mai albarka. Yan uwana, wata fa'ida da ta zo mini dan gabatar muku da ita kafin fara wannan tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wuni na biyu, wani bawan Allah yake cewa, meye abin da ya kamata gaya mun wani abu guda daya wanda ya kamata na aikata shi a cikin wannan wata mai albarka wanda zan rabauta na samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala? Ayyukan alkhairi a cikin wannan wata suna da yawa wadanda zaka aikata, amma cikin fa'idar da na samu bayan tambayarka, lallai yana daga cikin mafi muhimmancin abin da zaka yi a cikin wannan wata mai albarka, ka dace da alkhairin Allah madaukaki, yi kokari ka kyautata wa mahaifanka komin kankantan abin da Allah ya baka dama. Yi kokari ka faranta ran iyayenka da suka haife ka. Yi kokari ka yi musu wani alkhairi ka isar da shi koda kana ganin cewa sun wadatu da wannan abu. Yana daga cikin mafi girman abin da zaka samu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da shi. Karka ce iyayena suna da karfi ba sa bukatar in taimake su, a'a, birrul walidain, kyautata wa iyaye ba sai ba su da shi ba, a'a, suna da shi, yi kokari ka kyautata musu da wani abin da zai faranta musu rai. Karka manta iyayen nan, su za su iya bayar da mafi tsadar rayuwarsu domin kai ka rayu, za su yi baka gudunmawa a rayuwarka wadda ta kai su zuwa ga shiga wani hali da kakanuka yi duka don kai ka rayu. Ibn Adi cikin littafinsa Al-Kamil ya kawo kissar Hushaym ibn Bashir. Wannan bawan Allah Hushaym ibn Bashir yake cewa, ya auri mahaifiyar Shu'ba ibn al-Hajjaj, babban malamin hadisin nan da ake masa laƙabi da Amirul Mu'minin fil Hadith. Yan uwana, kun san kuwa mace tana ɗaukaka tana girma sababin ƴaƴan da ta haifa. Duk inda aka ce wannan mahaifiyar wane ne, to darajar ta zai karu, girman ta zai karu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, tunkahu mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wali jamaliha wali diniha. Manzo Allah yace cikin abubuwan da suke sa auri mace akwai hasab, daraja ta dangantakarta, matsayinta. Ita dangantakar mutum tana fitowa sababin iyayensa, kuma tana fitowa sababin ƴaƴansa. In kai ba kowa bane, in ka haifi kowa sai ka zama kowa. To mahaifiyar Shu'ba ibn al-Hajjaj, saboda ta haifi manyan malaman hadisi irin su Shu'ba, da haka dole ce daraja ta kima. Sai dai Shu'ba karatu ne Allah madaukaki ya bashi, ba kuɗi yake da shi ba. Wannan mahaifiyarsu lokacin ta girma, amma tana da daraja saboda ta haifi Shu'ba. Hushaim ibn Bashir yace na aure ta na bata kudi dirhami 4000 shine sadaqin da na bata na aure ta. Abun mamaki wannan mahaifiya ta Sunuba tana da yayanta guda hudu maza, sai ta kira su. Wannan kudi da aka bata 4000 na dirhami, kowanne da daga ciki ta dauki 1000 ta bashi, ita ba ta da kokobo. Ta dauki 4000 nan ta bayar a cikin raba wa ƴaƴanta kowa 2000, tace wallahi dama auren nan nayi shi ne dan ku wadata. Sababin auren nan kawai ina so ne ku ku zama wadata, kowa na samu kuɗi na bashi. Wannan uwa kenan ta saukar yadda darajarta da girmanta dan kai ka rayu, dan kai ka zama wani abu. Ita ba bukatar ta auren ba, ba bukatar ta kudin gabe ta ba, ba bukatar jin dadin rayuwar ba, a kai ka ji dadin rayuwa. To haka kai mata ka take, haka wancan mata sa take, haka wancan mata sa take. Wannan mahaifiya bai cancanta ka kyautata mata ba, dan haka yana daga cikin mafi girman abin da zaka yi bawan Allah, ka samu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala cikin wannan watan. Yi kokari ka kyautata wa iyayenka da abin da Allah madaukake baka. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu kyautata wa iyaye kamar yadda Allah madaukake yake so. Dan uwana, za mu tashi a cikin aya ta 8 a cikin wannan sura mai albarka, suratu Hud, wato fadin Allah madaukake, wa la'in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda. Na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
اللهم اجمع لدوكك. Idan ba ku manta ba a ayar da ta gabata, ya bamu labari yake cewa wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut, inda zaka ce da su su kafirai kenan, innakum mab'uthuna min ba'di al-maut, lalle ku din nan za a tashi ku bayan kun mutu. La yaqulanna alladhina kafaru, tabbas kafirai za su rika cewa in hadha illa sihrun mubin, wannan magana taka ba komai bace, wannan abin da ka zo da shi din ba komai bane, face sihiri ne wanda yake bayyananne. Kamar yadda muka ce al-Imamu al-Hamza da Kisa'i suna karantawa, in hadha illa sahirun mubin, kai ba kowa bane, kai ba komai bane, wato suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face mai sihiri ne, kuma sihirin bayyananne. To dori akan wannan sai Allah madaukake ce wala in akhadna anhum al-azab, idan kuma muka jinkirta musu azaba, ila ummatin ma'dudatin, zuwa wani lokaci ma'dudatin dan kankani, zuwa wasu yan kwanaki kidayayyu yan kadan, la yaqulunna, zaka ji suna cewa ma yahbisuhu, wai me ya rike wannan azabar, me yasa bata zo ba. Ala ku saurara, yawma yatihim, lokacin da wannan azabar za ta zo musu, laysa masrufan anhum, ba abun wato kautarwa bane gabarin su, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, abinda suka kasance suna izgilanci da shi, sakamakon su shine zai afka musu gobe alkiyama. A cikin wannan aya ta biyu, Allah subhanahu wataala ya ce idan har aka jinkirta musu azaba, wannan azabar ba ana nufin azabar lahira ba, a azabar duniya, idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu alƙawarin azaba, yace in ba ku bi ba za a iya halakar da ku, in ba ku yi kaza ba za ku haɗu da mummunan sakamako, za ku haɗu da kankanci a rayuwarku ta duniya, sai su rika cewa to wai ma ya hadisu, me ya rike wannan azabar bata zo ba, su suna gaggawa da azabar Allah subhanahu wataala. Walan akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin, idzuwa wani lokaci, umma wato burhatin min azzaman, wani lokaci, domin kalmar umma malamai suka ce suna daga cikin al'umma, wato kalma wadda take da fadin ma'ana. Al-Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah yake cewa a cikin tafsirin sa, umma Larabawa suna itlaqin ta, suna nufin abubuwa guda takwas, sai dai Al-Qur'ani yayi amfani da umma akan ma'anoni guda hudu cikin guda takwas da Al-Imam Al-Qurtubi ya fada. Daga ciki akwai wannan ma'ana, umma ana nufin cewa waqtin wa zamani wato wani lokaci daidai yake da fadin Allah madaukaki wa qala alladhina jamilhuma wa dhakara ba'da ummati ay ba'da zamani wadda ya tsira daga cikin mutane guda biyu da aka yi nufin kashe su da suka zo wajen Annabi Yusuf alaihi salam yake fassara musu mafarkin su Allah madaukaki yace wa qala alladhina jamilhuma wanda ya tsira daga cikin sunan ba a kashe shi ba wadda kar ba'da ummati ya tsaya yayi tunani ba'da ummatin ai ba'da zamanin wa waqti bayan wani lokaci kaga al umma anan ana nufin al waqtu waz zaman haka nan kuma akan ce umma ana nufin imaman yuktada bihi wato wani jagora wanda yake abun koyi kamar yadda Allah madaukake ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen lalle annabi ibrahima alayhi salam ya zamo jagora ne shi abun koyi amma sai Allah madaukake ce inna ibrahima kana ummatan ai imaman yuktada bihi kaga ana fa ana nufin ana cewa umma ana nufin imaman yuktada bihi haka nan akan ce umma ana nufin jama'atun minan nas wato wasu taron jama'a aka ce da su umma wannan shine ma lafazin da yafi yawa a cikin alqur'ani kamar yadda Allah madaukake ce kana nasu ummatan wahidatan ai jama'atan wahida wato jama'a guda daya wa makanan nasu illa ummatan wahidatan faqtalafu mutane ba su kasance ba sai al'umma guda daya kaga ummatan ai jama'atan minan nas wal gad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kaga ummatin ai jama'atin akan fada jama'atan minan nas amma haqiqa wani lokaci akan fade shi ma ba minan nas din ba a jama'a kawai taro koda ba mutane ba kamar yadda Allah madaukake ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amfalukum umam jama'u ummatin ne Allah madaukake ce babu wasu abubuwa da suke tafiya a bayan kasa wala ta'irin yatiru bi janahihi babu wasu wani tsuntsu ma da ke tashi a sama yake tafiya illa umamun kaga sai ce umam jama'u ummatin kenan su ma ana ce da su umma kenan wato jama'a ko da mutane ko ba mutane ba taron wasu halittu daga cikin halittun Allah madaukaki sawa'un mutane ne aljanu ne tsuntsaye ne dabbobi ne duka aikan iya ce da su umma ma'ana ta hudu da Allah madaukaki ya amfani da ita a cikin alqur'ani a ma'anan umma shine addini wal millati wash shari'a addini da kuma shari'a kamar yadda Allah madaukaki ce qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun ubangiji ta'ala yake bada labari suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma mun samu iyayenmu ala ummatin ay ala dinin wa millatin wa shari'atin mun same su akan wani addini kuma mu ma akai zamu bi mun same su akan wata shari'a kuma akan shari'ar zamu bi to anan ubangiji ta'ala yace ila ummatin ma'dudatin kenan yana nufin wato wani lokaci da aka yi musu jinkiri ba afkar musu da azabar ba malamai suka ce kuma umma din nan da yake wato asali yana da itlaqin sa an fi akan jama'a wasu taro halittu daga cikin halittun Allah madaukaki galibi an fi fadansa akan taron mutane suka ce shi yasa galibi duk inda aka ce umma din koda an fadi ana nufin wata ma'ana da shi to zaka samu cewa yana da alaka da wannan asalin jama'a din suka ce ubangiji ta'ala ya kira umma yana nufin wato lokaci saboda a cikin lokacin ne jama'ar suke rayuwa ana samun lokaci ne ta yadda in waɗannan jama'ar sun rayu sun tafi sai wani lokacin ya zo wannan jama'ar sun rayu su ma su tafi sai wani lokacin ya zo shi yasa aka ce jama'ar wato shi yasa lokacin shi ma aka ce da shi umma li'anna al-ummata ta'ishu fihi saboda ita al'umma din tana rayuwa ne a cikin wannan zamanin shi yasa aka yi itlaqin umma ana nufin cewa lokaci to lokacin da ubangiji ta'ala ya jinkiri azabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi za a adabtar da su sai suka ga an yi jinkiri ba a kawo musu azabar ba sai su rinka tambaya la yaqulunna asali yaquluna ne amma sai aka sanu da tauki shi yasa sai la yaquluna dama akwai nunu to amma an sa nunu tawkidi saqila saboda haka wannan nunun da nunu sun hadu guda biyu sai aka cire dai aka bar daya sai ya zama na cewa shi kuma wawun din da yake la yaquluna akwai wata wawun a jikin lamu har yanzu amma wannan wawun din an cire ta liltiqa'is sakinaini saboda nunu tawkidi saqila nunun ce guda biyu daya mai dauri daya kuma mai wasali mai daurin kuma ita ce a farko, sannan wawun din shi ma mai dauri ne, mai sukuni ne, da mai sukuni da mai sukuni sun hadu, dan haka dole a cire guda daya, saboda haka sai aka cire wawun, sai ya zama la yaqulunna, kenan jama'a ne. An gane ko? Walain akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duratin la yaqulunna, sai su rika cewa su din ma ya hadisuhu, sai ce wai me ya cire wannan azaban ne bata zo ba. Allah ta'ala ya ce su daina gaggawa, yawma yatihim laysa masrufan anhum, lokacin da azabar da ta zo ba a bar kautarwa bane gaburin su, ma'ana ba su da wani da zai iya kautar da azabar Allah madaukaki bata same su ba. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, sakamakon abinda suke izgilanci da shi, domin izgilanci suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tambaya da suke yi kamar suna ganin ka ce za a yi azaba, ina azaba, yaushe za a yi mana azaba, sai Allah subhanahu wataala ya dauki wannan abun a matsayin izgilanci suke yi. To wannan izgilancin da suke yi, Allah subhanahu wataala ce za su dandanu kudarsu, za su samu mummunan sakamako akan izgilancin da suke wa ma'aiki alaihi salatu wassalam. Allah ka tsare mu. Na'am.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
الله يجير ما ردوك كأشي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة إذا مكتن لنا وتن أدم رحمة دجوجمو ثم نزعناها منه sannan sai muka dauke masa wannan rahamar, muka cire masa ita, innahu shi a wannan lokacin la yausun, sai ka same shi mai fitar da tsammani daga dawowar rahamar, kafurun mai kafirce ubangijinsa ko mai butulce ubangijinsa akan ni'imar da ya masa. Dada walain azaqnahu na'ama'a, Allah ta'ala yace idan kuma azaqnahu na'ama'a ba'da darra, muka dandana masa na'ama jin dadi da ni'ima ba'da darra, bayan tsanance masatu ta shafe shi, la yaqulanna, sai ka ji yana cewa zahaba sayyi'atu anni, to duka wani mummunan abu, wata fatara, wani talauci kuma ya riga ya banni ya kau, innahu la farihun, sai ka same shi mutum ne wanda yake mai alfahari, fakhurun, wanda yake mai tsananin wato alfahari da tagama. Allah ta'ala ce illal ladina sabaru, sai dai waɗanda suka yi hakuri su ne ba za su zamo haka ba, wa abilus salihati, kuma suka yi ayyuka na kwarai, ulaika irin waɗancan kan, lahum magfiratun, suna da gafarar Allah madaukaki, wa ajrun, da kuma lada kabirin wanda yake mai girman gaske. Ubangiji ta'ala ya ce cikin wannan ayoyi guda uku, wala in azaqna al-insana minna rahmatan, idan muka dandana wa dan adam wata rahama daga wajenmu, inji Allah madaukaki. Al-insan a itlaqinsa ana nufin cewa dan adam, sawa'un mu'mini ne ko ba mu'mini ba. Wasu daga cikin malamai sun kebance wannan lafazi na al-insan da cewa wani mutum ake nufi da shi. Daga cikin malamai akwai wanda yace al-Walid ibn al-Mughira, shi ake nufi da wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la'yusun kafur, wato ana bada labarin abin da ya aikata ne. Wasu suka ce Abdullahi ibn Abi Umayya al-Makhzumi, shi ake nufi dan uwan wato Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya musulunta, saboda ana sabanta shi da mutum ne mai tsananin kiyayya ga addinin musulunci kafin Allah madaukake shi da shi zuwa ga musulunci din. Amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa al-insan anan ba a nufin wani mutum guda daya, lafazin al-insan din da yazo anan ana nufin dukkan jinsin mutum ya shiga cikin wannan ayar. Akwai malaman da suke ganin cewa duk inda al-insan yazo a cikin al-Qur'ani yana zuwa ne fi ma'aridiz zam, wato in aka zo da shi za ka ga cewa kowane lokaci yazo ana nufin zargi ne. Amma wannan magana in kai wato kabi bi al-Qur'ani za ka ga cewa ba za ta gaskata ba. Akwai wurin da za ka ga cewa Allah madaukaki yana batal insan, amma ba wurin, duk da cewa ba wurin yabo bane, amma ba wurin zargi bane, يجي الله مدوكي هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا كذا أنا الله مدوكي لا باري كوي كبار وأن أدم يسن أسلنسا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي أكوني wani wato wani lokaci da yazo wa dan adam a lokacin babu shi sam sam ba ambaton sa ma ballanta na san shi waye to kaga al insan anan ba zambu ake ba wa in kana ba yabo ake ba kenan akwai wuraren da Allah madaukake yake ambaton al insan amma yana nufin ba da labari wa in kana mafi yawan inda ake fadan al insan zaka samu wajen zargi ne wal asr innal insana la fi khusr kaga ana zargin dan adam ake yi da إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين قال دي ما في يوا إن أكتر الإنسان زرقي أكتر وانا الآن إذا قلت شنقول وبنجي تعالى أنا زرقين جنسا دن أدب أما في يوا الأبي أسا إذن الله مدوك كيباش وان أرزقي أبي أسا إن أمس وتنئمة سيأك كربي نئمة ركما يزبو باشي دشي mulki ne Allah madaukake ya bashi sai ya karba arziki ne Allah madaukake ya bashi sai ya karba ya zama bashi da shi to zaka same shi la ya'us zaka same shi mai fudda kamali ya isa yayi isu ko ya isa yayi asu duka ana fana wato zaka samu ya fudda kamali daga rahmar Allah madaukake kafurun sai ma wannan sababin sai zama yana kafircewa Allah sai kafircewa Allah madaukake saboda da an masa ni'ima amma yanzu an dauke ta كوكو كفور يذما بما انا جهود كفر نعمتي كينا معناه يذما cewa sai ya musanta cewa ma da Allah masa wata ni'ima wato dan adam dabi'ar sa mafi yawa idan Allah madaukake masa arziki idan aka karbe arzikin ba zai gode wa Allah madaukake yayi hakuri ya tuna cewa da Allah madaukake masa wata ni'ima ba kuma yayi kyauta da zatowa Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa Allah madaukake zai kawo masa ni'imar koda ta gushi amma sai fudda tsammani sai ga cewa kwata-kwata kuma kamar ba a ta'u masa wata ni'ima mai kafircewa Allah madaukaki yayi butulci wa Allah madaukaki akan ni'imar da yayi masa wato dan adam wannan dabi'a ce daga cikin dabi'unsa amma Allah ta'ala ce wani arzaqnahu na'ama ba'da darra amma idan wato ya samu ni'imar bayan da yana cikin tsanani ne na farko yana cikin ni'ima ne sai aka mai da shi cikin tsanani sai ya butulci wa Allah madaukaki sai kafircewa ni'imar da Allah madaukake masa a baya kuma ya fudda tsammani daga rahmar Allah wannan kuma an ba shi ni'imar ne bayan da yana cikin wani kunci da wata rayuwa mai tsanani sai ya rinka cewa zahaba sayyi'atu andi yace to ai ni ba wata matsala kuma yanzu ba ni babu wata damuwa ba ni ba wani kunci innahu la farihun sai ka same shi yana wato takama wato farih akan ce fariha yafrahu ana nufin yayi farin ciki kamar yadda kuma akan ce yafariha yafrahu ana nufin cewa yayi takama kamar yadda Allah madaukake ce inna Allah la yuhibbul farihin Allah madaukake baya son mutane masu alfahari ubangiji ta'ala yace to dan adam haka yake yanzu da shi ba kowa ba yanzu ya zama wani maimakon ya jingina wa Allah madaukake ni'imar ya gode wa Allah subhanahu wataala ya yadda cewa Allah madaukake ne masa wannan ni'imar kuma zai iya kwacewa a kowane lokaci ya ga dama amma sai ya rinka girman kai ya rinka alfahari ya rinka takama da abin da Allah madaukake ya bashi yana alfahari akan wannan sa Allah ta'ala ya ce illal ladina sabaru wa amilu salihati sai dai waɗanda suka yi hakuri da jarrabawa da Allah madaukake ya musu wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai su ba sa cikin irin wancan jinsin wasu malamai suna cewa wannan istitna'i ne muttasil wasu kuma suna cewa istitna'i ne munqati menene istitna'i idan mun ce muttasil ma'ana idan mun ce muttasil daga cikin wancan jinsin ɗan adam ɗin da Allah ya ambata a cikin ayoyi guda biyu na farko su ne Allah madaukake cire wasu yace illal ladina sabaru wa amilus salihati kenan sai ya zama al insan anan ba ana nufin kafirai bane ana nufin mutane wakida da waɗanda suke da masu imani da marasa imani baki ɗaya sun shiga cikin fadin Allah wala in azaqana al-insana minna rahma kaga a wannan ma'anar ba zai a kebance ayar da wani mutum guda ɗaya kamar yadda wasu malamai suka faɗa din Walid ibn al-Mughira ko kuma Abdullah ibn Abi Umayyah al-Makhzumi ba sai zama Allah madaukaki ya ciro su ne daga cikin istifna'i ne muttasil ma'ana waɗannan mutanen daga cikin wancan jinsin dan adam din ne Allah madaukake ce akwai waɗanda su kuma ba za su yi haka ba amma wasu malamai suna ce sana'ilin munqati la'alla madaukakin ta alladina sabaru yana nufin cewa wancan jinsin ɗan adam din ana nufin kafirai tabi'ar su kenan illa alladina sabaru sai dai waɗanda suka yi hakuri wa amilu sadiha da suka yi aiki na kwarai su waɗannan masu imani kenan su ba sa cikin waɗancan ai kamar ka ce kenan lakinna alladina sabaru wa amilu salihati shine ma'anar illa anan kamar illa bi ma'ana lakin wato lakinna alladina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗanda suka yi hakuri suka yi aiki na gari to su waɗannan suna da samun gafarar Allah madaukaki kuma suna da lada wanda yake babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya da Allah madaukaki istithna'i yayi togo yana nuna cewa wato waɗanda ba su fanci da waɗancan sufar ba suna da kyakkyawan sakamako da Allah madaukaki ne ba su ma'ana waɗanda suka yi juriya a lokacin da Allah madaukaki ya jarrabe su da talauci da kakannuka yi la'alla da suna cikin wadata amma sai Allah madaukaki ya karbi wadata dan ya jarrabe su to sabaru sai suka yi hakuri wa amilu salihati suka yi aiki nagari sun yi hakuri sun yi aiki nagari sun yi aiki nagari bayan sun yi hakurin kuma sun yi aiki nagari lokacin da suke cikin ni'imar ma da Allah madaukaki ya ba su domin shi mu'mini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadithin muslim ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair إن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يشي الأمر المؤمني أبو ما مايكي الأمر ينسى دقاء الحيري إذن شر يساميش أبو أنه بيصوبة ومن شر أبو أنه أدم شيني أبو أنه باي سوي ساميش أبو أنه باي جندا دنسى ومن شر أبو جنكا فشيني شر أبو الله سبحانه وتعالى da yawa abinda Allah madaukaki zai jarrabe ka da shi kai ne kake ganin sa sharri amma shi a wajen Allah madaukaki ba sharri bane da Allah yana nufin ya dauka darajarka da Allah yana nufin ya kai ka wani matsayin da in ba ta wannan hanya ba ba za ka je ba saboda baka ayyukan da za su kai ka zuwa ga wannan matsayi kaga shi a wajen sa ba sharri bane kai ne a wajen ka sharri in ba ka da lafiya kai za ka ga sharri ya same ka amma a wajen Allah madaukaki ba sharri bane in talauci ya same ka kai za ka ga sharri ya same ka amma a wajen Allah madaukaki ba sharri bane idan an kwace maka wata kujera kai zaka ga sharri ya same ka amma a wajen Allah madaukaki ba sharri bane to amma in a matsayin ka kai sharrin da kake ganin sa sharri ne ya same ka sabara zaka yi hakuri fa kana khairul lahu kuma hakan fa kana khairul lahu hakan sai ya zama alheri gare shi mumini idan kuma ni'ima ce jin dadi ne ma ya same shi shakar sai ya gode wa Allah madaukaki fa kana khairul lahu hakan sai ya zama masa alheri hakan baya samuwa sai ga waɗanda suke masu imani Allah madaukaki ka sanya mu daga cikin masu imani shi mai imani shine yake hakuri da dukkan abin da Allah madaukaki jarrabe shi da shi kuma hakan sai ya zama alkhairi gare shi ya zama alwato dauka ga darajar sa daga mu Allah madaukaki sannan kuma akan kare masa zunuban sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin muslim wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina ke hannunsa wato ubangiji ta'ala la yusibul mu'min hammun ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب وانا أبدا ليس مؤمني ندا موا كو بكين تيكي كو نوا حلا كو نتشيغو كو دا كايا نيتا سوكيشي فاتي سيادة ما كفارا غريشي ashe shi mumini kaga abubuwa da yawa sharri ne da su same ka kai kake ganin su sharri amma a wajen Allah madaukake ba sharri bane domin ya kankare maka zanubai da su kaga su ba zama sharri a gun Allah subhanahu wataala ba kai ma rashin sani ne kake ganin cewa wannan abin sharri ne wannan yana nuna wato waɗannan ayoyi suna nuna halayyar dan adam yadda dan adam yake wato bai cika godiya wa Allah madaukake ba galibi dan adam idan alkhairi ya same shi ba zai jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ba zai yi abin da Allah madaukake yake so da shi ba galibi ma dan adam ko ya samu baya ganin ya samu sai dai wani ya ce masa ya samu mutum Allah madaukake ya masa wadata sai ka ji ana cewa ana ai kukan kuna da wadata sai ya ce kai bari dai kawai kai dai ga mutum shi baya ganin yana da shi ya tara miliyoyin kudi ya tara gidaje ya tara gonakai ya tara motoci amma har yanzu yana ganin cewa shi ba shi da kowai ana cewa kana da shi yana cewa ba shi kuma yana daga cikin godiya wa Allah madaukaki idan Allah madaukaki ya maka ni'ima ka yarda kana da ya maka amma duk lokacin da kana cikin ni'ima amma kana cewa kai baka ciki da baka gode wanda ya maka ni'imar ba kamar yadda kuma yana daga cikin godiya wa Allah madaukaki idan yayi maka ni'ima ka jingina masa ita kada kai abin da Qarun yi, yace inna ma utitu ala ilmi indi, yace an bani wannan dukiyar ne saboda wani kwarewa da nake da shi, na san wato a'lamu wujuhal makasibi, na san hanyoyin da za a nemi kudi. Yace ayan ka riga ka koyi dabarun kasuwa, ai wani bai iya dabarun kasuwa bane shi yasa bai samu ba, kai ka iya dabarun kasuwa shi yasa ka samu, wani bai yi karatu bane shi yasa bai samu abin duniya ba, kai ka yi karatu shi yasa ka samu, a'a ka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kace fadlullahi ne yasa kaga bayin Allah sun Allah madaukaki ya ba su cewa suke falon Allah ne. Annabi Sulaiman lokacin da Allah madaukaki masa tagomashi ga dukiya ga mulki, amma sai ya jingina abin zuwa ga in fadlillah, yace falon Allah ne, li yabluwani a ashkuru am akfur, yace Allah madaukaki ya jarrabe ni ne in gani zan gode ko ba zan gode ba. To kaga bawan Allah nagari shi haka yake, amma bawan da ya kangarewa Allah madaukaki ko ya zama ba nagari ba, to shi kullum baya ganin ya samu, ma ballanta na ya gode wa Allah madaukaki, in kuma yana ganin yana da shi din ma baya jingina wa Allah madaukaki, kullum in ya samu ba a ji, amma in ya rasa za a ji, innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua illa almusalli. Allah ta'ala ya ce dan adam haka yake, khuliqa halu'an, an halicce shi ne halu, alhalu' shine mutumin da wato kamar yadda ake sifantawa a Hausa farar kura, ga kwadayi ga tsoro, wato shi ga shida kwadayi halu, ga korafi, ga kuma rashin godiya, shine halu. Me yasa ya zama mai korafi? Saboda idan masa ku sharru jazwa, idan sharri ya same shi kowa sai ji, duk inda ya samu faduwa a kasuwa to kowa sai ya ji, duk inda albashin sai makale ba biya shi akan kari ba to kowa sai ya ji, duk inda ya noma ya fadi kowa sai ya ji, duk musiba duk inda ya samu to kowa sai ya ji, dinka fada kenan, kamar ka ce yana kai karan Allah mahalicinsa zuwa ga mutane. Idan masahu sharru jazwa idan masahu alkhairu manua, amma idan alkhairi ya same shi sai ka ji gum yayi shiru, ba zai fada ba, ran da ya samu riba ba zai shiru za ka ji, amma ran da ya samu faduwa kowa sai ya ji shi, wannan dabi'a ce ta dan adam. Allah madaukaki ba ya samu da irin wannan dabi'a, yana son da idan mun samu mu gode masa mu jingina ni'imar zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
فَلَعَلَّكَ جَارِحٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ, إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى
شيء. Allah ta'ala ya ce fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka, mai yiwa kai zaka bar wani sashin cikin abin da ake maka wahayi, wada'iqun bihi sadruka, mai yiwa zuciyarka tana kunci da su abin da suke aikatawa, an yaqulu laula unzila alayhi kanzun, dan kada su ce maka me yasa ba a saukar masa da taskar dukiya ba, au jaa ma'akum malak, ko kuma me ya hana a ce mala'ika ya zo tare da shi wajen isar da sako, inna ma anta nadhir, kai din nan mai gargadi ne, wallahu ala kulli shay'in wakil, Allah ta'ala majibinci ne akan komai da kowa. Ubangiji ta'ala yana ba da labarin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zamun kansa a ciki, saboda irin zarge-zarge da Qurayshawa suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da irin muzantawa da suke masa, da nufin kaskantarwa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da hadi da izgilanci da suke wa Annabi, sai ce me yasa shi a matsayin sa na Annabi zai riga zuwa kasuwa, me yasa a matsayin sa na Annabi zai yi kaza, me yasa ba a saukar masa da kudi ba. Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira, لو لا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا, او يلقى اليه كنز, او تكون له جنه ياكل منها, وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الله تعالى yace suna cewa mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am, wai me ya samu wannan annabin ne kam yake cin abinci, wa yamshi fil aswaq kuma yake tafiya cikin kasuwanni, me ya hada a matsayin sa na manzo na Allah, me hada shi da cin abinci, me hada shi da shiga kasuwa yana tafiya, laula unzila ilayhi malakun, wai me yasa ba so kar masa mala'ika ba fa yakuna ma'ahu nadira ya tafi tare da shi suna yin gargadi saboda mutane su gaskata shi me ya hana a jefo masa wata taska ta kudi domin su ma auninsa na dauka ga duniya shine kana da kudin ka kana da kudi kai ne ma daukaki in baka da shi kai kasantacce ne aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko idan mu yana da wata gona wanda zai rinka ci daga wannan arzikin wannan gonar فقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا ظالمي الظالمي ابن da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa suna cewa ba kowa kuke bi ba illa rajulan mashhuran fa ce mutumin ne wanda aka sihirce shi kawai kuke bi to irin wannan maganganu da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga cikin matsala yana shiga cikin kunci domin yana ganin cewa gashi nan yazo musu da shari'a daga Allah me magon su karba su tsira amma sai suna izgilanci wa annabi sallallahu alaihi wasallam ubangi ta'ala ce fala'allaka tarikun mai yiwa kai la'alla ana fadanta da ma'ana guda biyu la'alla akan fade ta litaraj abinda kake so ya faru taka ce la'alla la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha la'alla na litaraj ne ana tsammani ana fata ne yatadhakkar ya wa'azantu aw yakhsha ko yaji tsoron Allah madaukaki ya daina kafircin da yake akan ce la'alla litawaqqi abinda kake tsammanin zai faru koda ku kana kin wannan abu an gane ko koda kana kin sa ko kuma maghalibi kana kin sa amma tatawaqqa wuqu'uhu kana tsammanin cewa wannan abin zai faru cika ce la'alla kamar yadda Allah madaukake yake bada labari mutanen da suka mutu bayan sun mutu suna wurin su dawo da su duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu mai yiwa a tawakka kenan in na dawo mai yiwa in na dawo a'malu salihan dan aikata aiki na gari fi ma taraktu cikin abin da na bari to anan zamu ga cewa Allah madaukake ya ce fala'allaka ba zai yiwu ya zama litaraji ba qata ba zai yiwu cewa tsammani ko so ake yi manzo Allah ya faru haka ya faru gare shi ba la'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka mai yiwa kai tarikun zaka bar ba'da ma yuha ilayka sashin abin da aka maka wahayi kaga ba zai yiwu a ce ana fata ne ana tsammani ne manzon Allah haka ba abu na biyu shine la'alla litawaqqu hal yatawaqqa dalika linnabi ana jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar wani bangaren wahayin da aka masa yakisarwa ba a jin tsoron wannan ba zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan ya bar wani abu daga cikin abin da aka saukar masa ba yasa da yawa daga cikin malamai suka ce la'alla laysa ala babiha wannan la'allan ba akan babunta da aka sani larji aka yi amfani da ita anan ba ai hal anta kamar istifhami ne ma'ana hal anta tarikun ba'da ma yuha ilayka shin wai zaka bar wani abin da aka maka wahayi ne wada'ikum bihi sadruka shin wai zuciyarka za ta yi kunci ne da abin da suke yi shine abin kamar istifhami ne tambaya ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma shine abin da yake dacewa da wannan ma'anar ayar saboda ahlus sunna wal jamaa yadda alqur'ani yazo da magana ma'anoninta da magabata suka fada koko ma'anonin kalmar a cikin lugha ba shi kadai ake dauka ya amfani da shi wajen fasara aya ba a'a ana lura da cewa magabata menene abin da suka fasara wannan ayar shi menene kuma abin da zai fi daidai da dacewa da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita don ba zai wata aya ta zo kuma tana cin karo da asalin gundarin tafiyar shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba dan haka sai a duba ma'anar da ta fi dacewa da wannan cikin abin da ya dace da shari'ar musulunci sai a dauka aiki da shi ba zai yiwu ai tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallama zai bar abin da Allah madaukake masa wahayi ba zai yiwu ai kuma tawakkui cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai bar wani abin da Allah madaukake sauka masa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya da alƙawari cewa zai isa da dukkan sako kamar yadda Allah ya umarci shi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalati wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin da haka anan fala'allaka ce fa hal anta tarikun ba'da ma yuha ilayk shin zaka bar wani abin da bangaren abin da aka yi maka wahayi da shi ne fa hal ba'ikun bihi sadruk
shin zuciyarka ta yi kunci ne da wannan sakon da ka zo da shi saboda irin kalubalen da kake fuskanta a wajen waɗanda suka ƙi imani? An yaqulu laula unzila alayhi kanzun, an yaqulu bi ma'ana da Allah ya kulu. Wannan ya faru a cikin alqur'ani ba wuri dai ba. Allah subhanahu wataala ya ce an, ana nufin li Allah, ai li Allah ya kulu laula unzila alayhi kanzun, dan kada su ce, ko kuma ya zama an tana nan a babanmu ta ai, an ya kulu, shin za ka bar wani abin da aka maka wahayi da shi ne? Shin zuciyarka za ta yi kunci ne? An ya kulu laula unzila alayhi kanzun, dan sun ce me yasa ba a saukar maka da taskar dukiya ba? Au ja'ahu ma'ahu malak, ko ku dan sun ce me yasa mala'ika bai zo tare da kai ba? Inna ma anta nadhir, kai fa mai gargadi ne kawai, yi gargadin ka ka kyale su. Shari'a ba hannunka take ba, hannun Allah subhanahu wataala take. Kar ka damu sun ce kaza sun ce kaza, iyakaci gargadi ne naka. Wallahu ala kulli shay'in wakil, Allah kuma shine majibinci akan dukkan komai baki daya. A takeici dai wannan ayar ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da irin kalubalantar da yake samu daga wajen waɗanda suka ƙi imani, da irin talabat ɗinsu da suke wa abubuwan da suke nema manzon Allah ya musu, su ce yi kaza yi kaza yi kaza, abinda suna ganin cewa baya cikin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai iko ne na Allah. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. هكذا سيكي تشيوى لن نؤمن لك وبذا من إيماني لكيبا حتى تفجر لنا من الأرض أو أكوكما حتى تفجر لنا أو تكرا tufajjira lana ko tafjira lana min al-ardi yanbu'a, har sai ka bugo mana idan ruwa daga kasa. Abinda suke nema manzon Allah ya musu kenan, haka kawai wuri ba ruwa ba idan ruwa ba komai, amma manzon Allah ya bugo musu da ruwa a wajen. Aw yakuna laka jannatun min nakhilin wa inabi, ko kuma ya zama kana da gonakai ko kana da gona min nakhilin wa inabin, cike da inabi da dabinai, amma ka zauna haka kawai talaka ba ka da komai, ka ce Allah madaukaki ya aiko ka, su suna ganin wannan ba za su yi imani da shi a haka ba. Duk daga cikin abin da suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aw yakuna laka baytun min zukhrufin, sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da wani gida kayatacce wanda aka yi masa ado, aw tarqa fi sama, suka ce ko kuma ga kawo sama, hawa saman kadai bai isa ni ba, bai isa sai su yi imani ba. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunzila ilayna kitaban naqra'uhu, har sai ka sauka mana da littafi na qara'uhu, mu zo muna karanta littafin. Wai koda manzon Allah ya hau saman ma ya sauko, ba za su yi imani da shi ba, sai inda ya sauka ya zo musu da littafi, suna karɓi littafin suna karantawa, ya zo da shi bai tafi da littafi ba, ya dawo da littafi. Allah madaukaki yace wannan duk ba aikin ka bane, dul subhana rabbi, kace sarki ya tafi da ubangiji na, shike da ikon wannan. Hal kuntu illa basharar rasula, ni ba kowa bane, face mutum ne, amma manzo ne da Allah madaukaki ya aiko. To kaga tunda shi manzo ne na Allah subhanahu wataala, shi dan aika ne ya isar da sakonsa, amma maganar ya bubbugo da ruwa, ya sauko da littafi daga sama, yayi wallaki gida mai kaza, ya mallaki gonako, wannan duka ba mallak ba damar sa bace, Allah subhanahu wataala ne in ga dama ya bashi, in bai ga dama ba ko ba zai bashi ba. Duka dai wannan rarrashin manzon Allah ake yi da waɗanda wannan aya da makamantansu, saboda irin kalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yi da wasu abubuwa da suke ganin cewa ya kamata a ce manzon Allah ya zo da su, in dai har manzon ne na gaskiya. Allah madaukaki yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri, wannan duka ba zai shafe shi ba, ba zai cutar da shi ba, matukar dai shi mai gargadi ne, kuma ya gargadi ya isar da sakon Allah. Na
am yaquluna qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون.
ayar da muka fassara fadan Allah mai daukaki fa la'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayk muka fadi ma'anoni da duka wannan lafazin la'alla zai iya dauka amma sai muka zabi lafazin da zai fi dacewa da shari'ar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma yadda yake yardaddan Allah amintaccen Allah subhanahu wataala ba zai yi ai tsammanin zai bar wani abu na wahayi saboda wani abu da ake gaya masa ba duk irin abinda za a yi ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bar wani abu na sakon Allah ba amma da wasu gicin malamai suna cewa wato asali abinda su Qurayshawa yake damun su shine aibanta iyayen gijin su da yake zuwa a cikin littafin Allah shine abin da yake damun su me yasa za a rinka aibata allolin su a ce ba sa ji ba sa gani ba sa iya warkarwa ba sa iya bayarwa ba sa iya karbewa ba sa iya daukakawa ba sa iya kaskantarwa to su wannan suka suna ganin cewa cin mutunci ne da zage-zage wa allolin su wasu malaman tafsiri sai suke ganin cewa irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ganin cewa ko zai kame ne ya daina yin ya daina fadan wannan to kaga wannan shi kansa in dai abin lafazin da yazo cikin alqur'ani ne ayar da Allah madaukake saukarwa annabi ne tazo da irin wannan salo da irin wannan bayani ba zai yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale ita ba face ya isar da ita domin dan aika ne na Allah kuma amintacce ba dan amincewar da Allah madaukake da shi ba ba zai zabe shi daga cikin dukkan halittu gaba da ya fifita shi a kansu sannan ya zama kuma shine manzo mafi girman manzo daga cikin mandanninsa ba amma daukan wannan ma'anar da cewa istifhami ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama zai fitar da kai daga cikin duk wannan wato neman menene abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bari kawai Allah madaukake yana ganin cewa manzon Allah yana samun kansa cikin kunci ne shi yake cewa to dan sun yi kaza shin za ka bar kaza ne ba ana tsammanin za a bari bane an gane ko kamar kai ne kake tambayan wani da yake ganin cewa ya shiga cikin wata matsala sai kake cewa to wani zaka daina kaza ne saboda kaza ba wai kana tsammanin zai bari bane amma kana wato ganin cewa bai kamata ya rinka jin wannan kuncin bane an gane ko kuncin nan da yake damuwar da yake samu a cikin ransa shine abin da Allah madaukake yake so ya kautar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma haka ahlus sunna duka suke daukan ma'ana mai kyau su jingina wa shari'ar Allah in an ce shari'ar Allah alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun mamaki ne wasu zaka ga cewa sun yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yadda da littafin da Allah madaukake ya kawo annabi da shi sun yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma alqur'ani sun yadda duk inda Allah madaukake ya magana a cikin alqur'ani za su iya kokarin su fito da ma'ana mai kyau su bada kariya wa littafin Allah su bada kariya wa wato wajalibin littafin Allah subhanahu wataala amma abu mamaki cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa iya wannan aikin kamata yayi ka dauka cewa da alqur'anin nan da sunnan nan duka manzon Allah ne zo da su matukar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ta hanya nagartacciya isnadi ingantacce salsala nagartacciya babu wani tawaya a ciki daga cikin dukkan ilimin hadisi da aka sanya ilimin karban magana da wannan al'umma take banta da shi Allah madaukake kebance al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da ilmul isnad bibiyan magana a tantance ta wani samfur na tantance magana wanda ba tabbata samun wata al'umma da ita ba sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma sai ka samu hadisi da ya wuce wannan matakin al-imam al-bukhari ya inganta shi ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa al-imam muslim ya fitar da shi a cikin littafin sa ka samu al-imam abu daud ya fitar da shi al-imam tirmidhi ya fitar da shi al-imam an-nasa'i ya fitar da shi ibn majah ya fitar da shi al-imam malik ya fitar da shi cikin muwatta ad-darim ya fitar da shi zaka samu duk malaman hadisi sun yi rubdugu sun hadu akan cewa wannan hadisin ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai malamin hadisi ne ko guda ɗaya zaka samu hadisi bai ja ba akan ingancin wannan hadisi amma abin mamaki wani sai yazo sai ya ce maka shi wannan hadisin bai yadda da shi ba shi a wajensa abin da ya dace da hankalinsa shine ya inganta wanda bai dace da hankalinsa ba bai inganta ba ya yadda ya kariya wa alqur'ani ya bashi ma'ana mai kyau amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bashi ma'ana mai kyau ba ba zai iya fitar da mas'alar ta hanyar shari'a gaba ɗaya ba ya kalli cewa wace ma'ana ce mai kyau za ta dace da wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da magabata suka rayu akan su kenan al-imam shafi'i rahimahullah yana cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa ar-rasulillahi ala murad rasulillah yake cewa na yadda da Allah na yadda da duk abin da yazo daga wajen Allah kuma a yadda Allah madaukake yake nufi yace na yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan na yadda abin da yazo daga manzon Allah akan yadda manzon Allah yake nufi wannan magana ta ishe ka dan uwana cikin hadisin da ya inganta daga annabi amma sai baka gane ma'anarsa ba kace na yadda da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ranar da zaka samu wani da yayi maka duk jahilcin da kake da shi akan wannan hadisin domin yan uwana jahilci shi da kake gani fadi ne da shi da aka samu cewa kai malami ne Allah madaukaki ya maka ilimi amma ka jahilci wani hadisi guda daya wannan ba zai tauye darajar ka ba ba zai kaskantar da kai ba dan ka jahilci ma'anar hakikanin ma'anar wannan hadisin wance fa tasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ka tambayi masana abu cikin abin da baka sani ba in kana da ilimin hadisi amma wani hadisi guda daya baka samu ma'anarsa ba kai akan wannan ilimin kwaya daya na wannan hadisin kai ka jahilce shi dan haka je ka tambayi wanda ya sani ya kara maka bayani shi yasa magabata sun yi ta maganganu sun yi ta sharhi akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu sabo da zaka zo da shi wanda ba su yi magana akan sa ba matukar akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne in kai ya saba wa hankalinka ko ma ka ga magabata da suka fi ka hankali da duniya ta yadda da hankalinsu to ma abinda kullun ya kamata ka lura da shi sai ka ga cewa in aka ce wa hadisi Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah duk sun inganta wannan hadisin amma kai sai ka ga ya saba wa hankalinka kai baka yadda da shi ba to ya kamata ka tuhuma hankalin naka ne domin al-Imam Bukhari duniya ta yadda da hankalinsa al-Imam Muslim duniya ta yadda da hankalinsa al-Imam Malik duniya ta yadda da hankalinsa haka Tirmidhi haka Ibn Majah haka Nasa'i kai babu wanda shi ba da shi da ko mutanen ungurku ba su ba da wata kyakkyawar shi da akan hankalinka ba ballantana duniya ta hadu akan hankalinka to ya kamata ka tuhumi hankalinka maimakon ka tuhumi hankalin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Malik da suka inganta wannan hadisin bai saba hankalinsu ba ya kamata ka tuhumi hankalinka bai kamata a ce waɗannan taron zaratan malamai da duniya ta yadda da su ta yadda da hankalinsu da kaifin basirarsu da hangen nesansu kai a ce gaba daya kafi su hankali kafi su fahimta ba ya kamata ku koma kaga cewa suka binci wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ce am yaqulu naftara ba haka bane bal bima an am bima ana bal shine ma'anan ba haka bane yaqulu naftara suna cewa kirkiran alqur'anin manzon Allah yayi kul kace da su fa'tu bi ashr suwarin mislihi ku zo da goma kwatankwacin surorin sa muftarayatin kirkirarru tunda kun ce shi ma qur'anin kirkira ne to ku kirkiro surori guda goma kwatankwacin na alqur'ani wada umani sabatun min dunillah ku kira duk wanda kuka samu iko koma bayan Allah dan ya taimake ku akan wannan manufar taku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkira wannan alqur'ani ne fa in lam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba akan wannan kira da kuka yi na su kirkiro fa'lamu to su sani fa'lamu ku sani annama unzila bi ilmillah lallai an saukar da shi ne wannan littafin bi ilmillah da ilmin Allah wa la ilaha illahu kuma ku sani babu wani wanda ya cancanta abota masa sai shi Allah fa hal antum muslimuna shin ku kuna cikin masu miƙa wuya zuwa ga Allah madaukaki ku yarda da sakon da yazo da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wannan wato kalubalantar su Allah subhanahu wa ta'ala yake yi lokacin da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafin da yazo da shi alqur'ani kirkira ne am yaqulu naftara sun saba fada sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkira yi am yaqulu taqawwala bal la yu'minu suna cewa kirkiran alqur'ani yayi gaba daya ai taqawwalu at-taqawul shine ka fada abinda ba haka yake ba mana ya kirkiri maganar ne sai jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala to annan abin da zamu samu wato ubangiji ta'ala ya bada labarin suna cewa kirkiran alqur'ani aka yi to sai Allah madaukaki ya ce tunda suna ganin kirkira ne me zai hana su ma su kirkiro koda surori goma ne daga cikin surorin alqur'ani kuma ma in suna da mai taimakon su zikira ya taimake su dan wannan aniya ta su tabbata anan zamu ga ubangiji ta'ala ya ce wato su kawo surori guda goma a cikin suratul yunus sai gabata Allah subhanahu wa ta'ala yace qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'uma ni sabatu min dunillahi in kuntum sadiqin ace su kawo sura guda daya amma anan kuma sai Allah madaukake su kawo goma wasu daga cikin malamai suka ce saboda suratul yudin ta rigayi suratul yunus wato sai da aka kalubalance su a cikin suratul hud da surori guda goma suka kasa sannan a cikin suratul yunus aka kalubalance ta da kawo sura daya ma'ana domin tartibin surorin alqur'ani da suke cikin alqur'ani a yanzu ai ba haka suka sauka wajen Allah madaukaki a tartibin su ba a'a zaka iya samu wata sura tana can kasa amma kuma a wato ta wato ita aka fara saukarwa wato jerin yadda aka jura surorin yadda Allah madaukaki yace a jera su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a jera haka aka jera su amma ba wai yadda suke a jere haka suka sauka ba da haka suka ce suratul hud ita ce ta rigayi suratul yunus shi yasa an ce su kawo sura goma suka kasa shi yasa aka ce su kawo guda daya wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba mu da abin da ke nuna cewa suratul hud ta rigayi suratul yunus bal suratul hud ita ce ma ta zo daga baya suka ce asali a waccan sura suratul yunus ubangiji ta'ala ya kalubalance su da kawo sura daya wadda take cike da fasaha da umarni da hani da labarai da ajaib abubuwa da yawa waɗanda alqur'ani ya tattara ana son surar ta zama ta cika irin wannan sharadi to da suka kaza shine Allah madaukake shi su kawo ko sura guda goma kawai koda ba ta da irin hukunce hukunce da umarce umarce da labarai irin na alqur'ani a'a mujarradin surori guda goma masu balaga su iya kawo irin yadda alqur'ani yake kawo magana mai balaga koda babu irin hukunce hukuncen da suke cikin waɗancan surorin to su kawo sura guda goma kenan sai ya zama an kalubalance su a sura ɗaya ne a can amma tare da tarin ma'anoni da yawa a cikin wannan surar nan kuma an umarce su da sura guda goma amma kuma ba tare da waɗancan ma'anonin ba haka wasu malaman suka faɗa ubangiji ta'ala dai ya kalubalance su lalle su kawo tunda suna da awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kirkiran alqur'ani yayi to su ma ai larabawa ne masu fasaha su ma su kirkiri irin surorin alqur'ani su kawo ina har yau ba su iya ba za mu dakata anan insha Allah saboda lokaci ya rigayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.